zaben wanda ake ganin zai kasance mai daukan hankali a kasashen duniya, kasancewa ƴan takarar biyu suna da ilimin sanin makaman mulki, duk da kasancewa guda ɗan kasuwa ne a yayin da kuma gudan masanin ayyukan gwamnati ne. A tattaunawa da wani tsohon mazaunin ƙasar Amurka wanda yi zamani da shugabannin ƙasar Amurka har guda shida, ya yi sharha kan zaɓen na ƙasar Amurka.
Ni dai sunana Tijjani Adamu, ni ne kuma a yanzu sarkin kasuwan Bauchi. Na samu dama na zauna Amerika, nan lokacin da na je Amerika ma lokacin shugaba Carter shi yake yi mulki lokacin, na ga na Ronald Reagan, na ga George Bush Senior, na ga na Clinton, na ga na George Bush Junior, sannan har muka zo kan Obama. Na Obama ma har muka taimaka a campaign din da muka rika gabatar da shi a masallaci lokacin da muke zaune da kuma makwabtocinmu haka.
Yaya kaga irin yadda ake gudanar da campaign namu na nan Najeriya da yadda ku kuke gudanarwa a can Amerika da?
To, babban abin da nake ganin bambancin shi ne cewa tsakanin zaɓe yadda ake gudanar da zaɓe a Amerika da kuma Najeriya, wato akwai abu guda ɗaya da na lura da mu a nan Najeriya ba mu da shi. Wato shi ne Bature kan ce political maturity, ma'ana rashin balaga a harkokin siyasa. In ka balaga a siyasa, ka san cewa za ka tsaya a kan ra'ayinka da abin da ka sani zai maka amfani ko ma iyalinka ko ma al'ummanka, to za ka tsaya ne a kai hakika. Kuma koda misali kana da kaga dan takara wanda ba ku jam'iyya daya, amma ra'ayoyinsa ya dace da kai abin da kake so da abin da kake nufi, da ka sani cewa zai taimaka maka ko ma iyalinka ko ma al'ummanka ko ma dai harkokin rayuwanka, to za ka iya zuwa ka zaɓe shi ba tare da ka bar jam'iyyanka ba. Kuma lami lafiya ku zauna haka.
Kana ma da ƴaƴanka suna zaune a can Amerika, su ma za su je su yi wannan zaɓe ne?
Insha Allah, ina fata. Don dama an ka kai shekarun zaɓe, to wannan da kamata kai. Kuma ina fata insha Allah, yadda na sani, yadda muka musu tayin musamman ma uwarsu, na sani sai hakika za ta ba su dama, ko da sun manta ma za ta su jefa ƙuri'ansu.
To wannan zaɓe duka da jajayen fata ne, to ya kaga abin zai karkata ne?
A yadda muka ake gani, shi wannan Donald Trump mutum ne da bai taɓa aiki a gwamnati ba, shi business ya sani. Sannan kuma shi Joe Biden yana da ƙwarewa, experience na aikin gwamnati, ya fi shekara 40 yana aiki.
Wani masharanci Dr. Abdullahi Yelwa, malami a kwalejin fasaha da ke rike da Bauchi, ya ce zaben yana da muhimmanci a faɗin duniya, inda ya ce mai yiwuwa batun yin kutse ga sha'anin zaben ya sake kunno kai, amma ba a san maciito ba sai miya ya kare.
To lallai al'amari na zaben shugaban ƙasa da san Amurka al'amari ne da duniya take da interest a ciki, saboda abinda duk ya shafi ƙasar Amurka yanzu kusan zai taba ƙasashe na duniya. Kamar yadda ka sani ko mai sauraro ya sani, tattalin arzikin duniya ana auna shi ne da makudin Amurka a yau, wato batu na dala. Sannan idan muka duba fagen siyasa, tsaro da sauran al'amura, Amerika ta zama kanwa uwan gami.
Wani batu shine na batun yin kutse a kai ta maganganu zaben da ya gudana, ake zargin cewa kasar Russia ta yi kutse. Shin kana jin wannan karo ma mai yiwuwa wannan batu ya taso?
Ba abin mamaki bane, sai dai da wahala a ce ita kasar Russia a wannan karo za ta zama wato a kan gaba cikin wannan lamari. Amma dai abin da ya faru a zaben da ya gabata ya zama darasi ga su jam'iyyar Democrat, don haka ina ga suna ankare sosai fiye da a baya yadda aka sammace su. Don haka dai komai na iya faruwa a wannan zabe, ba a san maciito ba, in ji Hausawa, sai miya ya kare.
Abdullahi Muhammad, murya Amurka daga Bauchi a Najeriya.